Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan Radio VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin shirin nan kai tsaye duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jin akalar shirin a wannan la'asariya ta Alhamis 6 ga watan Afrilu shekara ta 2017 ga kanun labarai.
Wasu 'yan Siriya guda uku sun mutu a ƙasar Turkiya a sakamakon harin makami masu guba a yayin da kuma kungiyar ISIS ta yi wa fiye da mutane 30 kisan gilla. Amurka na shirye-shiryen faɗaɗa hana shiga jiragen saman fasinja da na'urar kwamfuta da ake cewa laptop zuwa wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma nahiyar Afrika. Shugaban ƙasar Philippines kuma ya baiwa sojojin ƙasarsa umarnin su mamaye wasu tsibirai, matakin da zai rubuta rikicin yanki tsakanin ƙasarsa da kuma China.
Kanun labaran kenan.
A kowane lokaci da ake yi lissafin kimanin mutane 70,000 ke ratsaniyar kowane wata zuwa aljihadi. A yanzu masu tahiya ba su kai 10,015 ba.
Abba Hassan na kungiyoyi da ke fafutukar kare yanci rane da ke ratsa hamada zuwa Turai. Hukumar kastam ta Najeriya ta ce hana shigo da motoci ta kan iyakoki ya rage sumogan makamai. Jihar Borno kuma ta shawo kan 'yan gudun hijira da ke sayar da abinci da ake ba su. Jummai Ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ƙasar Turkiya ta ce sakamakon binciken gawawwakin 'yan ƙasar Siriya da suka mutu ya nuna cewa guba ce ta kashe su. 'Yan Siriyan guda uku sun mutu ne bayan da aka kai su ƙasar Turkiya domin a yi musu jinya tare da wasu mutane 30 bayan harin da aka kai ranar Talata a kan garin Khan Sheikhoun na lardin Idlib da ke arewacin Siriya da ke hannun 'yan tawaye. Harin ya kashe mutane 100 sannan kuma fiye da mutane 350 sun kamu da rashin lafiya ciki har da yara da ba san yawansu ba. Al'amarin ya sa ana ta la'anar shugaban Siriya Bashar al-Assad da ƙasar Rasha babbar ƙawar Siriya. A wani labarin kuma ƙungiyar da ke nazarin yadda ake kare haƙƙi da 'yancin bil'adama a ƙasar Siriya da cibiyar ta ke birnin London ta ce ƙungiyar ISIS ta yi wa mutane 33 kisan gilla a wannan makon. Da sanyin safiyar jiya Laraba ƙungiyar ISIS ta aiwatar da wannan kisan a Dar Izo da ke gabashin ƙasar. Sai dai ba a tantance waɗanda ISIS ɗin ta kashe ba, walau mayaka daga ɓangarorin da ke fafatawa ko kuma farar hula da sojojin ISIS ɗin suka kama kuma suka yanke musu hukuncin kisa.
Kila nan ba da jimawa ba Amurka ta fara da shirin haramta shiga jiragen sama da na'urar kwamfutar hannu da ake cewa laptop da turanci, wato daga jiragen sama da suka fito daga gabas ta tsakiya da kuma Afirka. Jiya Laraba sakataren ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya tabbatar da haka. John Kelly ya faɗa wani kwamitin majalisar dattijan Amurka cewa kila ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta ɗauki wasu matakan fara da wannan haramcin zuwa ga wasu filayen saukar jiragen sama. Ya ce za a ɗauki wannan mataki ne domin nuna damuwa kan kila 'yan ta'adda su auna jiragen saman fasinja domin su yi smoga nakiyoyi a cikin na'urorin kwamfuta. An buƙaci matafiya da ke shiga jiragen sama kai tsaye zuwa Amurka daga wasu ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka da su sa na'urorin su kamar laptop cikin akwatunan su maimakon su shiga jirgi da su. A ranar 21 ga watan Maris Amurka ta ba da sanarwar wannan haramci sakamakon dokar shugaban ƙasa da ta shafi matafiya daga wasu ƙasashen musulmi.
Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya baiwa sojojin ƙasarsa umarnin su kwace ko kuma su mamaye wasu tsibirai a tekun kudancin China, matakin da ko tantama babu zai rurrutu wutar rikicin yanki tsakanin ƙasar da China. Yau Alhamis shugaba Duterte ya bada wannan umarni a yayin wata ziyara da ya kai sansanin soja a lardin Palawan da ke yammacin ƙasar. ya faɗa wa manema labaru cewa yana shirin daga tutar Philippines a tsibirai 9 daga cikin tsibirai 10 a yankin da suke takaddama akai. Kasar China ta yi ikirarin cewa ita ke iko ko kuma yankin tekun mai faɗin kilomita miliyan 3 da rabi murabba'i mallakinta ne. Ta yi watsi da ikirarin kasashen Philippines da Taiwan da Vietnam da kuma Malaysia.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Wani matashi ba Falastine ya mutu bayan da wata motar wani da ke tukawa ko wani ba Falastine ke tukawa ta kade shi da abokinsa yau Alhamis a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Rundunar sojan Isra'ila ta ce mazan biyu suna tafiya ne za su je tashar mota unguwar Yahudawa yan share wuri zauna ta Ofra a lokacin da direban motar ya kade su. Mutum na biyu ya ji rauni. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an kama direban motar. Wannan shine al'amari na bayan nan na munanan tarzoma a yankunan Palestina da Isra'ila da aka fara a watan Oktoba shekara ta 2015 waɗanda aka kashin sun hada da ƴan Isra'ila 42 da Amurkawa 2 da kuma akalla Palestina 241.
Ziyarar kwanaki biyu ta tarihi da shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani kai kasar Indonesia ta fi mai da hankali ne akan dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya yi alkawarin gina babban asibiti da kuma cibiyar hakokin Islama a Afghanistan baya ga yarjejeniyoyin da suka kulla domin ƙara danƙon zumunci tsakanin kasashen biyu. Haka kuma shugabannin biyu sun tattauna yadda za su yi aiki tare domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi. To amma kuma da alama ba su ambaci batun kusan 'yan gudun hijira a Afghanistan 8,000 da suke neman mafaka ba.
Labaran duniya kenan a gameji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Biyo bayan matakan haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Turai da hukumomin ƙasar Nijar na daƙile kuraren ƴanci rani zuwa Turai da suke bi ta cikin ƙasar, yanzu rahotanni na cewa an samu ragowar masu tafiyan daga 70,000 da ke ratsa ƙasar cikin wata ɗaya yanzu sun kai ragu zuwa 15,000. Jami'in wata ƙungiya da ke sa ido kan batun ƴanci rani Malam Abba Hassan ya yi wa Suleimani Barma ƙarin bayani.
Alƙaluman hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da baƙin haure sun bayyana cewa yawan mutane 'yan ƙasashen Afirka da ke latsawa ta Nijar domin zuwa nafiyar Turai ya ragu sosai daga watan Mayun 2015 kawo Nuwambar 2016, abinda ke nuna alamar tasirin matakin daƙile ɓarauniyar hanyar da baƙin haure ke amfani da ita a can baya. Abba Hassan na ƙungiyar Alternative Expansive Wayan da ke bin diddigin wannan al'amari na cewa
akwai lokaci da aka yi lissahin kimanin mutane 70,000 ke ratsa Nijar kowane wata zuwa Alger da Libya. A yanzu masu tahiya ba su kai 15,000 ba. Lalle akwai wuya a ce tabbat ga kimanin masu tahiya, amma idan aka diba lalle sai a ce mutane sun rage. Ba da jimawa mu ƙungiyar mutane Alternative Spacey Tuwaye mun bi hanyar na har zuwa iyakan Alger, kuma mun gano cewa duk da haka akwai mutane ɗan ƙalilan masu tahiya.
Halin kuncin da talakawa ke ciki a ƙasashen Afirka, wanda kuma ake dangantawa da rashin adalcin shugabanni, shine ke ƙara ingiza matasa ɗaukar kasadar keta dajin hamada kafin su kai inda za su ratsa teku. Kamar yadda 'yan magana ke cewa abin da ya sa kusu wuta ya fi wutar zafi, in ji Kakatu da wani matashi ɗan asalin yankin Difa.
Inda ka san kana da ya kowace risk na duniya akwai, amma ka hisa ta risk nan inda ka bari ba dadi ne. Kaga za ka ji sahiyar guda ka tashi mutum guda ya ci miliyar 100. Don taimako da ake wani shinkafa da ake kawowa a ce a ba ma talakoki Niger, kin ma za ka ji mutum biyu uku sun handama sun zamna. Za ka hana kuma mutanen tahiya, ai ba zai yi ba.
Taimakawan bakin hauren da ke ratsawa ta Agadez zuwa Turai ko waɗanda ke yada zango a Agadez bayan sun fito daga neman kuɗi, wata muhimmiyar hanya ce da ke samar da kuɗaɗen shiga ga jama'ar yankin Ayer. Sai dai a yau komai ya tsaya cik a wannan yanki.
Akwai waɗanda tahiyar dawowa na bakin haure tsakanin Niger da Libya da Algeria suke ba su a abin da suke rike suke ci da iyalansu
kamar yadda ministan cikin gida Bazoum Mohamed ya bayyana a taron bita da kungiyar tarayyar Turai.
Ces flux de milliers de personnes alimentent une certaine économie.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah 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 hadakan mu afirar kamu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da
shi. A Najeriya hukumar custom ta ce ɗaya daga cikin nasarorin hana shigo da motoci ta kan iyakokin kasar shine rage sumogan makamai da ake ta cikin irin waɗannan motoci. Kamar yadda zaku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Lika ya aiko mana.
An shiga wata na hudu tun haramta shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasar Najeriya da kuma wakacukan hanyar teku. Hukumar hana fasakobri da ke kula da wannan doka ta ce ba wai kawai raye tashoshin tekun Najeriya ta hanyar hana kubucewar kuɗi zuwa Kotonu ne ribar ba. Matakin ya taimaka wajen daƙile shigo da makamai. Shugaban hukumar ta Custom Hamid Ali ya ce akan cusa makamai a motocin da ake shigo da su ta kan iyakokin ƙasa, kuma kazalika ba ma lalle ne ake shigo da motocin ta sayayyar hanya ba. Da haka matakin ya daƙile sumoga. Hukumar dai bata faɗi riba ko yawan kuɗin da wannan mataki ya jawo Najeriya ba, amma ta ci gaba ne da kare matakin da nuna duk dabarar jami'ai sai an samu masu yunkurin keta kan iyakokin na Najeriya da ke da karancin tsaro. Aminu Abubakar Dangaladima mataimakin shugaban hukumar custom din ne.
Mu abinda muke yi ofisoshi da yawa da suke muna yi abinda gwamnati ke son a yi, ba za a yiwa mu wuce bisa ga abinda ba gwamnati ta tsara ba. In ka ce ya ake yi har a ce mota ta shigo, ba ka ganin mutum gida yake da shi yayi katanga ya sa makulli ya kulle, kuma barawo in yana son ya shiga sai ya tsallaka ya shigo gidan kuma ya sa ta fita. Wannan ba wani abu da aka kira a ce wai sakaci ba. Gurgudu ma'aikatan mu suna kokarin su, kuma kowa sai da wannan boda take ta Najeriya tsawon da take da shi da yawan mutanen mu.
Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya sha nana ta cewa koda ana samun kuɗin shiga masu yawa bakin teku, daƙile hanyar ƙasa ka iya yi wa wani sashi illa.
Akwai tattalin arzikin ruwa, akwai tattalin arzikin sama, akwai tattalin arzikin ƙasa. Saboda tattalin arzikin da ya ginu kusan shekaru 50 ana haka, to matakai ne ake dauka saboda mutanen wurin akwai wanda ba zai taba iya zuwa bakin ruwa bai wannan sana'a, kuma ita ya iya. Tattalin arzikin ne aka sake daure shi. Yanzu idan ka dogara da daga ruwa komai za a kawo shi, to idan aka samu matsala a waɗannan yankin kawai fa, wanda ba dole bane kilomita 1,500 ka dauko abu ka zo lafiya. Saboda mun ga yanda tumatir da ake nomawa a yankin Maiduguri da kifin da ake cirowa a Baga da aka samu matsala a yankin, duk sai da aka yi kamfan shi. Saboda haka dole ne ƙasa kullun ta rinka tafiya da tsari da option A da option B da option C, amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta. Ai ba bodan da ba dan custom. Kasashen da ke amfana idan motan ta tsada na Lagos tana da arha, kasuwancin Lagos zai kace na bodan da kansa.
Shi ma jami'in kungiyar kwadugo ULC Nasiru Kabir ya ce kungiyar su ta dauki matakin na custom da cewa tsaurin rayuwa ya haifar.
Ba maganan ayyuka na kuntata yan Najeriya ba da kawo hanyoyi na ƙara zafafawa talauci yadda mutane suke cikin nan ya rada ƙara su a ciki.
Ai gaman Petur custom kan sama Najeriya mafi yawan kuɗin shiga da kuma hukumar a yanzu ke tutiyar tara mafi yawan kuɗi a tarihi. Nasiru Adamu Lika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gwamnatin jihar Borno ta shawo kan matsalar cimaka ga dubban ƴan gudun hijira da suka baro yankunan suka dawo fadar jihar Borno. Yanzu sabuwar matsalar ita ce ta ƴan gudun hijirar da suka ƙoshi har suka yi sayar da tallafi da ake ba su. Mataimakin gwamnan jihar wadda har ila yau shine shugaban kwamitin kula da ƴan gudun hijirar shine bayyana haka a hira da yi da Jummai Ali.
Batun gudun hijira yanayin da aka rage su a camp da yanda ake ciyar da su na da da na yanzu ya akwai bambanci. Da za yi musu abincin gaba daya a waje daya, da muka samu haka din ba zai yiwu ba don kodi yaushe kamfani na yawa sun ce abinci yana karkatarwa, sun ce kuma abincin ba ya ishe su. Shi ne kuma Allah ya taimake mu mu samu basira wacce ta bari mu gwada wani hanyar da mai mafita. Mun zo muka bi kam-kam muka yi musu rajista bisa ga iyali. Da muka yi haka a yanzu da nake magana din mun samu saukinsa, yadda ake mana kawo mana koko-koko da yaushe din babu don zan bada abincin ma kowanne magidanci da mutanensa wata wata ne kuma masu taimaka mana suna kawo nasu amma abin da ke damu mu shine yanzu wannan su sun yi koshi har ma abincin da ke ba su suna su kamar su saya suna yi caca da shi to amma mun sha kan wannan kuma yanzu kowa yana sai kuma garuwansa girma gwamna kuma yana can kwatanarinsa wanda kafin mutane su koma don masu mu gyara garuwa din yawancin mutane da suke nan mai yawa shine bama da goza da dambuwa da damasak dangala su jikwa suka sun koma dama yawancinsu su da kama garinsu kuma yawancinsu suka sun koma su kwandaga yawancinsu suka sun koma amma a dadin dukka lawar game guda 20 din sana mai dukkan
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu reno saboda ƴan baya
mataimakin jihar gwamnatin jihar Borno Malam Durkuwa kenan Akaji ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shin a ganin ku akwai rawar da dabbobi kamar karnuka za su iya takawa a yaki da ƴan ta'adda wannan ce tambayar da muke neman ra'ayoyin ku kai an jima ba da sha cikin shirin dare karfe 10:30 da kusan minti 10:17 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga jin mai da shirin mu na gaba
Masu sauraron sai bango ya tsage Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Senator Ali Wakil, shugaban kwamitin yaki da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya wanda zai kokarin amsa tambayoyin ku game da fatara. A yau kuma za mu karbi tambayoyi ne daga wasu daga cikin masu sauraron mu daga Damaturu jihar Yobe. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko.
Assalamu alaikum. Sunana Salim Abu da sabon keji daga nan garin Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Yobe. Na farko ina ma shi babban bako barka da zuwa wannan fili.
Barkan mu dai.
Ina da tambaya guda uku mai girma sanata.
Na'am.
Tambaya ta guda ɗaya shine ganin cewa kai ne chairman na committee a majalisar dattawan Najeriya mai yaki da talauci da fatara wacce ta addabi al'umma to ba da mantawa gwamnatin Najeriya ta yi wani kuduri na tallafawa matasa da ma dukkan wani wanda baya aikin gwamnati na cewa za su dinga ba su allowance na naira 5,500 duk karshen wata so wannan abin ba mu san a ina aka tsaya ba a yanzu haka sannan tambaya ta ta biyu shine a matsayinka na sanata wanda kai ne shamu da kwamiti na yaki da talauci da fatara wani kuduri ne ka kawo don saboda yaki da talauci da fatara sannan tambaya ta ta karshe ita ce tambaya ta ta uku ganin cewa mu aiwa maso gabashin Najeriya muna da matasa wanda ba su da aikin yi to wani kuduri ake yi wa matasa a nan gaba assalamu alaikum
sanata gare ka
masha Allah shi ne talauci tun ran da Allah ya liki duniya ya liki ta tare da fatara kuma shi kada yake azurtawa amma wanda ya so kuma shi yake ragon wanda ya so ita gwamnati a kowane kasa ne ma za ta yi haka kokarinta ne ta ga cewa an kare wannan talauci kamar da ya faɗi gwamnatin tarayya ta fitar da biliyan gawar biliyan 500 a kasafin kuɗi na 2016 amma cikin rama ubangiji saboda sabon tsari ne kuma babu abin da bature ke kira institutional framework wato ne ginshiki za a aiwatar ita kanta gwamnatin a watan 11 na 2016 ta ga cewa ya kamata ta ɗauki biliyan 189 da kansu wasu sassa wanda aka yi bukata kuma a hali yanzu da nake muku magana kusan biliyan 90 ne kadai aka samu aka kai shi ya biyan bukata wannan kuma shine inda aka dauki mutane 200,000 inda ake kira NPA wanda za su koyar ake ba su 30,000 maganan alƙawari da yake mun yi mu jam'iyyar APC da Baba Buhari da cewa za a ba da mutane 5,500 ya kai an soma amma a jihohi 7 kurum wannan kuma faru ne saboda sun gani cikin jiha wanda da haɗin gwiwar su ne za a yi a fitar da tazwira na wanda za a ba su wannan abin wanda suka fi bukata a cikin bukata da sauransu haka su ne ba su iya sun kammala ba dama kuma bankin duniya ita take kokari ta taimake mu a inda aka kammala bismillah ta'ala jihohi 7 sun soma cin wannan gajiya a kasarin wannan kuɗi na 2017 wanda bismillah ta'ala nan da kwana kaɗan mu majalisa za mu aiwatar da shi an yi tanadin wannan makudin kuma bismillah ta'ala muna keta san duk gwamnatocin jihohin Najeriya kafin nan su riga sun cika duk sharuɗa da mutanensu da al'ummarsu za su ci wannan gajiya kuma akwai basussuka da ake bayarwa a wani banki da ake kira Bank of Industry wanda ake kira jarin kasuwa wanda za a ba da bashi 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 da 100,000 ina kira ga su ɗan yobe da hanzarta zuwa wannan bankuna ana bayarwa ta hanyar ƙungiyoyi ne masu zaman kansu wato cooperatives wanda aka rijistar su da jiha ko da gwamnatin tarayya ko da Cooperative Affairs Commission kuma babu kuɗin ruwa a ciki su shugabannin su na ƙungiya su ne za su zama musu wakilai wanda za su sa musu hannu a ba su wannan bashi a halin yanzu gwamnatin tarayya ta kashe kusan biliyan 3 a wannan amma abin da kai ci mu yawancin mu a nan arewa muna nawa a kai saboda ko an ce don bashi ne kuma saboda ko ba ma son mai ƙungiyar nan ina kira ga su mutanen yobe ma duk sauran jihohin mu na arewa su garzaya su je su tabbatar sun yi sun kuma sun je sun ci gajiyar wannan a matsayin na shugaba mai kwamiti na majalisa in ka duba da muka zo mun samu cewa gwamnatoci da suka shuɗe sun aiwatar da irin wannan tallafi amma ba a same shi ya ci nasara ba saboda babu wani ma'aikata za a dogara gare shi za ka ga cewa mu a majalisar da tafai da mu majalisar wakilai ma mun riga mun yi doka wanda za a kafa ma'aikata wanda za ta lura da wannan talauci da fatara da sauransu haka batun jihar arewa maso gabas sani ka ne cewa mu sanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai mun aiwatar da wani doka wanda muna jiran shi shugaban kasa ya sa hannu wannan doka shi ne wanda aka kira aka tanadi wata cibiya wanda za ta lura da farfado da jihar arewa maso gabas din wanda ya hada da jihohi da ka faɗi wanda ma ya hada da jihar da na fito Bauchi kuma da jihar Taraba da Gombe wanda ba su inga a cikin su ba in ka duba dama talauci ya yi mana kakatu yaran mu basa zuwa makarantu hanyoyi babu sai karen jiyar nan na je Sandisa za ka ga cewa an ka tashi daga Maiduguri zuwa Bama ka shige can Goga da sauransu ka zo ka shige banki za ka ga akwai munanan hanyoyi da sauransu haka saboda haka mun yi doka wanda muka kafa wata cibiya wanda za ta lura da farfaɗo da jihar arewa maso gabas din nan kuma Allah ba mu albarkatun mutane a zikai kuma ya ba mu shimfiɗaɗɗiyar ƙasa wanda za a yi noma kuma ya ba mu abin nan mai ake kira mineral resources wato ma'adinai na ƙasa wanda za a yi amfani da su a ci gajiyar ƙasa wannan hukuma da muka ajiye ta za ta ci wannan gajiya ne za mu ci wannan gajiya so abin da muka yi kenan don mu ga cewa wannan jihar arewa maso gabas an farfaɗo da ta an yaƙi talauci rashin zaman aiki ne na matasan mu su ma sun samu madafa.
To kafin mu je ga mutum na gaba ina son ka dan yi mana bayani domin wannan tallafi da aka ce na 5,500 din nan da za a bayar mutane za su zaci cewa duk wanda bai da aikin yi ne kuma kowa da kowa ne wani ka'ida ko kuma wani mataki ne shin 5,500 duk wani matashi ko kuma duk wanda yake bukata ne za a ba da garan mu san yawa
bari mu koma daga baya kamar da riga miki akwai abin da ake kira NPA wanda za a dauki ma'aikata da za su koyar wanda suka gama jami'a da sauransu haka da kimanin su haka za a dinga biyan su 30 a ƙarƙashin wannan kuma akwai abin da ake kira artisans wato wanda masu aikin yi za su koya musu sana'a a ba su kayan aikin yi amma suna cikin wannan aiki koyan sana'a za a dinga ba su 10,000 sai kuma akwai abin da ake kira homeschool ground breeding in kika duba ku kamar arewa wani dai talauci yake hana iyayen su aika da yaran su makaranta su sa ka su je suna talla titina da sauran su haka ko kuma yaran in suka taho ba abinci da sauran su haka sai kiga ma yaran zuwa makarantar musu dauke shi da muhimmanci ba saboda haka akwai wannan tanadi da aka yi wanda an so masu a wasu jihohi Birjik sun kai 10 abu inda za a dinga ciyar da yara akalla abinci sau daya zuwa sau biyu a rana da ake kira homeschool feeding duk wannan yana cikin shirin shi Baba Buhari sai na uku na miki bayani akan wannan kudi da ake kira market money
na bashi
na bashi na uku shine na miki maganan wannan conditional cash transfer da kike tambaya wannan tallafi da za a yi wannan tallafin ba mu kowa da kowa ne fa akwai kesun mutane da za a ba su waɗannan kuma mutane su ne wanda suka fi bukata a cikin mabukata in aka tafi karkara din da haɗin shugabannin da suke karkaran da al'umman an san gidan da suka fi fakarawa a garin a cikin gidan da suke fakarawa ba in kika san al'ada irin namu za ki ga shashi-shashi to a kowane shashi ma a cikin gidan an riga an san wanda suka fi rashin galihu a ciki to a cikin su ne za a ɗauki guda ɗaya a bashi haka.
Eh to ai dama dan mutane su fahimta ne dan ka san kawai wani ya je ya zaci kawai in baka da aiki zaka je a faka.
A'a ba haka bane ba.
To. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Sanata Ali Wakil shugaban kwamitin yaki da fatara da talauci na Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango. Ya tsage a huta lafiya.
Jama'a da laga karan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aika mana ta email.
Wasiƙar mu ta farko a yau cewa ta yi salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugaba Muhammadu Buhari, mu ma manoma muna da tamu gudunmuwar da zamu bashi domin ya tada kumaɗar tattalin arzikin Najeriya cikin sauki. Buƙatar mu kawai takin zamani ya shiga hannun ƙananan manoma da rahusa. Sako daga mantar dan Ma'azu baban Khalifa da Ibrahim Jikan kan da gidan mai kwara jihar Sokoto. Sai kuma wasiƙa mai cewa haƙiƙa ci gaba da mai da martani da al'ummar jihar Zamfara ke yi akan furucin da gwamnatin jihar na Zamfara ya yi wato gwamnati Abdul Aziz Yari na cewa saban Allah ne ya janyo cutar sankarau haƙiƙa wannan haka yake dan haka ya kamata mu ringa kallon laifuffukan mu ba na wasu ba domin mu tuba ga Allah sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Shehu Bashir Fulani da Muhammad Bashir Damari
Shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa yau Alhamis shugaba Donald Trump na Amurka zai karbi bakoncin takwaran aikin sa na China Xi Jinping domin yin taron kolin kwanaki biyu. Ana fatar shugaba Trump zai matsawa China lambar ta dauki wani mataki akan shirin nuclear Korea ta Arewa. Kasar China dai kusan ita take baiwa Korea ta Arewa kayayyakin da suke bukata kamar mai da kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin masarufi da wasu karikitan da za ta iya amfani da su wajen kera makamai. Kasar Turkiya ta ce sakamakon binciken gawawwakin 'yan kasar Syria da suka mutu ya nuna cewa guba ce ta kashe su. 'Yan Syria guda uku sun mutu ne bayan an kai su kasar Turkiya domin a musu jinya. Tare da wasu mutane 30 bayan harin da aka kai ranar Talata.
Masu haro abin da sauke nan cikin shirin yanzu sai kuma can ba Allah sha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mu sallama da ku baki daya muna mika sakon ta'aziyya ga dokacin al'ummar Jos dake jihar Plateau Nigeria saboda rasuwar Sheikh Al-Hassan Said Adam wadda Allah ya rasuwa jiya da fatan Allah ya ji kansa amin mu kuma kyauta ta namu karshe. Yanzu a madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta kula da dakin gabatar da shirye-shiryen da ma engineer Urku da ya rika mata anan ne sahabu Imam Ali Uzan da aka ta in sallama da ku amma kada ku za ku daga malamai na zauren yau da gobe da shirin mu na gaba.